الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين. بياني أشكل كتاب المختصر نسي إمام مسلم تاليف العلامة الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، يومنا 23 ذات الجمعة الأولى هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم لدى مكة زوى مدينة، وان دا 27 ga watan Juma'a da lahula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda ya daidai da 29 shine ya dauke ni kun 29 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Muna cikin kitabu al-janayiz, kitabin da ke bayani game da hukunce-hukunce na mamaci. A darasin da ya gabata mun karanta hadisin Auf bin Malik radiyallahu anhu karkashin babu addu'a lil mayyit, ko zam ta shi babun as-salatu 'ala al-mayyit fil masjid, ko mun karanta shi shine za a tashi. Ana Aisha radiyallahu anha أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد. لكن ده مشهور صاحب من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول سعد بن أبي وقاص شبان يغلتكين صاحبين. لكن ده الله يكا قول عيوش أرسل أزواج وان ده يسام فتح جارة أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka aika, suka ce in an kare abin nan nashi mashi sallah a wuce da shi ta masallaci, wani sallina alaihi, saboda su ma a basu dama su yi mashi sallah. Fa fa'alu, mutanen da aka aika ma wannan sako suka aikata wannan, suka kawo shi a masallaci. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su Aisha suka yi mashi sallah. فوقف به على حجرهن أكثر سعد بن أبي وقاص وجن داكنس يصلين عليه سنة مش صلى. أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد سياكا في تلشي من باب الجنائز
صلاة العشاء
قاوة الذي كان إلى المقاعد وانكي ونوري إنكي كرا المقاعد. Babalagahunna, bayan wannan abu ya riga ya faru, an kawo gawar Sa'd ibn Abi Waqqas sun mashi sallah, to sai labari ya yaɗu a cikin gari. Babalagahunna annan nasu abu zalika, labari ya zo musu Aisha iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutane suna sukarsu sun aibata wannan sallah da suka yi wa Sa'd ibn Abi Waqqas a cikin masallaci. Wa qalu ma kanat al-jana'izu yudkhalu biha almasjid, suka ce a Aisha sun zo da sabon al'amari a addini, janaiza a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shiga da ita a masallaci a ce za a mata sallah. فبلغ ذلك عائشة. عائشة لا ما لا ما أشيل لك كم تكون من زعل الله سلام لتجي سو روايتو عن سما زعل الله سلام كنا لك كم ولا نعو دا بقول وان فكروايتو عن من زعل الله سلام هي لا تبو كن بقول دنا سب من زعل الله سلام إذا شيء ما تكاد سوران دم زاجين سورا كمال ما أشيل بعد أيك الجاهل فقالت ما أسرع الناس إلى أن يغيبوا ما لا علم لهم فتي إنا ما ماكن غوغا والمتاني سدنغ أيبتا أبند باس دا إلمي أكاش بكما تمتين يسوكا باكا أبند باي دا إلمي أكاش إذا كان يسوكا فلسيكنا دا إلمي أكنا لأمريكا أنساء ومشاء الله
الشيطان الرجيم
أعلم
علينا أن الله
an wuce da gawa a masallaci suna aibata haka nan gare mu ka kama mu wajen dakon da mun muka mata sallah tace wa ma sallallahu alaihi wasallam ala sahali ko ala suhaili ibn bayda illa bi zawjatil masjid tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyan al bayda wata mata ce da a sunanta an yi sananta da bayda tace danta a wannan ruwaya ta Imam Muslim yace sa suhaili a wani lafazi ya kawo da cewa sahal a wani lafazi sai ya zo ibn bayda wanda ibn hajar al-asqalani a cikin bulughul maram wannan lafazin ne ya kawo ma salla ala ibn bayda shine sahalun wa suhail ko ko suhailun wa akhihi su biyu ne gare ta ita bayda duka diyanta ne da sahal da suhail tasdirin sahal to a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah tace illa fi jawfil masjid fa ce a cikin cikin masallaci to su gawace ma aka bar ita a masallaci aka kai masa can wajen hujurihin na wajen dakunan su suka yi mata sallah kuma aka dinga suka me take cewa mutane gaugawan mantuwa ke gare su abinda a aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci ma ya wa'annan sallah to an yi abin nan wasu sun yi ta kokarin su yi tawili wanda suke ganin makaruhi ne yin sallar gawa a masallaci suka ce a'a manzon Allah ya sallar yana masallaci sai amma gawar tana waje to wannan fahimta ce wanda yake mani sanci a masallaci aka sa gawa a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah sai dai bai kamata ba kuma amma da masallaci shine wurin yi masa gawa sallah inda a ce kowane lokaci manzon Allah a masallaci yake abin kaga da ma mutane ba su yi inkarin wannan ba yawwa yanayin ya faru amma dai bai faru da yawa ba saboda haka ita su kun ba amma a masallacin suka yi mai sallah ba bi ne aka yi da ita a masallaci domin a kai masa su je su yi mashi sallah saboda haka idan larura ba laifi a yi mai wannan a yi gawa a yi mai muna yi sallah ta gawa a masallaci ko cikin ginin masallacin ma to bari in ya kasance a cikin farfajiyar shi inda ba a gina ba ta ake nan ba laifi wallahi wa alam babun as-salatu ala al-qabr wanda ya samu al-maqbar sai ya gyara as-salatu ala al-qabr yin sallah a kabari mutum ya je ya tsaya a kabarin mamaci bayan an sanya shi a cikin kabari shi mamacin ka koda an mashi sallah sai ya mashi sallah ana abi hurara radiyallahu anhu anna imra'atan sauda wata mata wadda ke da launin fata baki kanat taqumul masjid wannan mata mata alkhairi ce ta kasance tana dawainiya da masallaci tana sharan masallaci kula da wuraren ibada musamman masallaci da tsaftace shi da abin nan abu ne wanda yake aikin alkhairi ne wanda aka so yana da girman lada manzo Allah ya ce an umarce shi ya gina masallaci kuma ya tsarkake shi saboda tana kula da tsaftar masallaci aw shaban wasu suka ce a'a ba mace bace ba namiji ne matashi fa sahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala anha wannan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ta kuma ya san aikin da take na sharan masallaci haka da su lokaci manzo Allah ya ga ba ya ganin ta saboda haka an kana abin ana tare da wato mutane wajen aiki na ibada in aka ga ba a gansu ba sai a binciki
wane yaya ko lahiya yanzu bar ba ma ki rashin lahiya ko kuma Allah ya karbi rayuwa su ba sani ba fasala anha aw anhu in an ce namiji ne manzo Allah ya tambaya game da wannan saurayi fa kalu mata aw matat sabon suka ce ai wannan mutum manzo Allah ya san Allah ya karbi rayuwa shi ko umma ta ce Allah ya karbi rayuwarta kala afala kuntum a zan tumuni manzo Allah ce me yasa ba mu sanar da ni ba ada wanda ke aje alkhairi irin nan tsabtace masallaci ai kin a sanar da ni ya cewa Allah ya karbi rayuwar shi kala baka annahu musaffiru amraha aw amrahu me yasa ba su gaya manzo Allah sai da mutuwar wannan mutum ba ko wannan mata kamar sun kankanta al'amarin ta ne suna ganin ba wani ba wata babba bace ba ko ko shi ba wani babba bane ba tunda sharan masallaci kada yake eh sai daga cewa tunda daga sharan masallaci ba karaman al'amari bane ba amma su sahabbai a wannan lokacin sai daga cewa tunda sharan masallaci ne kada yake ba wani abin nan bane ba ko da ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi manzo Allah yake masa rarrawa yake zargi me yasa muku abin nan ba ku ga mana ba faqala dulluni ala qabri ya ce duk da dai ba ku ga mana ba kuje ku nuna mana kabarin wannan mata ko ala qabri sabanin cewa namiji ne ko mace fadalluhu suka je suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin shi fa sallallahu alaiha ko alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajen kabarin ya sallah thumma qala inna hadhihi al-qubur kaga tsayawa ma a wajen kabari ayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata ya aikata man ba ya ce mutum kullun yaje kuma ya tsaya wajen kabari ya ce zai mashi sallah ba zai yi wannan ba in ka je da kai ziyara wanda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnanta daga wani lokaci zuwa lokacin ka samu dama ka kai mamma ta ka je makabarta ka kai ziyara ga mammacinka da ma sauran mammata na musulmai kai musu sallama kai musu addu'a ta neman Allah ya musu gafara wannan ita ce ziyara wanda shari'a ta shar'anta da kwai abin nan ziyara ta bid'a wanda an kaje za ka nemi wata bukata a wajen shi wanda ke cikin kabarin saboda kana ganin wani salihi ne ko kuma wani wali ko da Allah ne za a roka idan ba za a roke shi ba sai an je a wajen kabarin to wannan haramun ne ya zama bid'a ne wannan ba a yin wannan shi wanda yake cikin kabari komai girman shi ana ganin mutum ne mai daraja gabana Allah ya karbi rayuwar shi yana bukatar gafara Allah in yaje nema mashi gafara shi bukatunka da sauran abin da naka wannan Allah kadai ne zaka roka na saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi ma wannan kabari sallah sun makala yace inna hadhihi al-qubur manzo Allah ce waɗannan kabarruka na mulu a tanzurna kaga ce makabarta ce ta musulmai tunda ba a kai musulmi a sa shi a makabarta wanda ke da kafirai ko yawwa manzo Allah duk da haka ne yace abin nan kabarin da ke makabtaka da kabarin wannan mata ko wannan namiji cike take da duhu wanda ya zuciya da kai duhu a kabari a zahirin wannan hadisi abin da ke ala ahliha ba abutan da suna ciki amma kuma duk kabarin duhu ke gare ta وان الله عز وجل ينور حالهم بالصلاه عليه الله مدوكتين سرتي زي حسكك wannan kabarruka saboda sallata da nayi gare su kenan sallah ba ta tsaya ga ita wannan mata ba ko ko wannan saurayi ba duk wanda ne kenan kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya hada su a cikin wannan sallah sai sai ce li salati alaihi saboda addu'a ko ko sallah da nayi musu wanda ya nuna wani zai samu haske a kabarin shi ya danganta daga irin ayyukan shi mutumin kirki ne ya bauta ma Allah domin ta an tashi alkiyama za a haskaka masa kabarin shi saboda haka in ya kasance mugun mutum ne zai tashi a cikin duhun kabari za mu zo a hadisi da zai zo nan gaba kuma wanda za a yarwata mai wani za a yarwata masa kabarin shi da sauransu zai zo nan gaba saboda wannan babu yana karantar da mu halaccin yin sallah ga kabari mutum yana cikin kabari a ce a mashi sallah yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya aikata wannan amma kusan shi ne hadisin da aka rawaito guda ɗaya wanda ke nuna manzo Allah ya je wajen kabari ya sallah na'am ginan ba wai abu ne wanda manzo Allah yake yau da gobe ba na'am babun iman katara nafsahu, wannan babu zai bayana hukuncin wanda ya kashe kanshi, ya kashe kanshi ya sha magani misali ya kashe, ko ko ya musa wani dusi ya surmiyo ya wadi, ko wanda ya wada ya wada rijiya, ko ko a cikin ruwa ya abin nan, ko ya sha magani wanda ya san magani yana kisa ya kashe kanshi saboda me, kila saboda damuwa ko wani bacin rai da sauransu, ya yi rigaji ya kashe kanshi. Ana ne Allah yana cewa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, kada ku kashe kawunan ku, Allah ya kasance mai tausayi ne mai jinkai gare ku, duk yanda kai abu ya lalace ya abin nan, to yi hakuri ka rungumi kaddara kamar da al'amarin ka ga Allah shine alamar kana da imani. Amma ka ce za a kashe kanka saboda bakin ciki, to a lokacin nan bakin ciki kuma shikenan ka samu kasa kanka kuma cikin hadari. An Jabir bin Samurah radiyallahu anhu qala utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu, an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wanda ya kashe kanshi, ya kashe kanshi. Akwai hadari wajen kashe kai, wata rana ana yaki wani mutum wanda yake rinin zalimi ne, yana ta kashe mutane, yana kashe mutane, ana ta mamaki shi da ke kokari a wajen abin nan, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce min ahalin nar, yace dan wuta ne inna lillahi. Wanda suka ji wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna mamaki, ya mutum irin wanda ke wanga aiki, kamata a ce da an kashe shi aya ce dan aljanna ne. Ana nan sai wani ya ce bari ko sai ya bi shi ya ga ya zai cika, dan tana dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa sadiq al-musduq, manzo Allah duk abin da ya furta gaskiya ne, ba ya ya faɗa abin da ba abin nan ba. Sai ya bi wannan mutum, ana wannan yaki sai aka mika dan sai aka mishi miyaku, aka mishi miyaku sai ya kasa hakuri, sai ya kiwa kibiya ko mashi sai ya kwanta a kanta, sai ya kashe kanshi, ya kashe kanshi da kanshi. To kaga wannan hadari ne ba dan kadan ba. To shi ma wannan mutum katara namsahu bi sha kisa, da kwai irin abinan kibbo din nan wanda ake musu abinan kai mai fadi, irin wannan kibiya ce shi ma ya zata kai abinan cikin shi a kanta, ya kashe kanshi. Balam yusalli alayhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya kashe kanshi ba zai mar sallah ba, manzo Allah bai mishi sallah ba. Saboda haka wanda ya aikata wani aiki wanda yake mumuna ne, wanda shari'a ta yani a kanshi, ko da bai halatta aikata ba, in ya halatta kashe kanshi ya zama kafiri, tunda yana daga cikin abin da aka haramta mutum ya kashe kanshi. Ba kashe kai ba, ko da ma ya kashe wani, in ya halatta cewa kashe wani halal ne a wajen shi, ya zama kafiri. Saboda haka in aikata kawai ya kashe kanshi, to wannan ya aikata abin da ya kasance na haramun ne wanda shari'a ta hana. Saboda haka shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inda shi ne shugaba, bai masa sallah ba, irin waɗannan manzo Allah ba masa sallah. Haka nan wanda yake ya shahara wajen aikata wani aiki wanda yake na haramun ne, kamar kasun gumin barawa a cikin gari wanda ya adabi mutane, sai aka ce aka barawan nan an kashe shi, an samu nasara, an ci nasara a kan shi, an kashe shi, to mutanen gidan bai kamata su je su mai sallah ba, saboda zama tsawatarwa, sai a bar shi da shi da ire-irensu, ko ko wata babbar karuwa ce a gari ta riga ta shahara, ita ma aka ce ta mutu, to ba a cewa limamin gari ya zo ya yi mata sallah. Saboda irin wannan in ba a nuna musu kyama, to ba su gwarin aikin da suke wanda yake mai muni, sai kyama ake nuna musu, ba wai sallah kwata-kwata ke ba a yi musu ba, tunda suna nan a matsayinsu na musulmai za a yi musu sallah. Sai dai manya-manyan mutanen kirki na addini wanda ake ganin abin su ne ba za su yi musu sallah ba, saboda wani ya gajiyar, saboda a dinga ba da labari a ce kai kaga wani da ya mutu, ai liman kin ma yi musu sallah ya. Kaga wannan saboda jin zahin wannan sai ce hato kenan, ba abun abin nan ba, duk da an sani wannan zai sa kila mai abin nan ne ya shirya, sai ya shirya bar wannan aiki. saboda haka shugaba bayan sallah ga irin wa'annan mutane, saboda koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babun fadlu as-salati ala janaza wa tibadu, wannan babu zai bayani akan falalar sallah a gawa wa tibaiha da rakiyar gawa. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ce man shahidar janaza, wanda ya halarci yin sallah ga gawa, hatta salla alaiha, ya jira sai aka kare shirya ta aka yi mata sallah, falahu qiratun, yana da babban yanki na lada, yana da wani babban yanki na lada. Wa man shahida, wanda ya je ya jira aka yi magawa, aka shirya gawa, ya yi mata sallah hatta tulfana, kuma ya raka ta haka aka sa ta a cikin kabari, falahu qiratun, yana da yankin lada manya-manya guda biyu, wancan ta farko ta sallah da wannan ta biyu da ya yi rakiya. Yana wanda ya yi sallah, wani uzuri ya kama su bai yi rakiya ba, yanki guda ke gare shi. Wanda kuma ya makara bai samu sallah ba, yana da niyya, wannan Allah zai ba shi ladan niyyar shi, amma dai bai samu ba ya da wannan lada ta wanda ya yi, saboda haka sai a ba shi yanki guda, wanda ya hada guda biyu sai a ba shi yankunan nan guda biyu manya-manyan lada, wanda ladar da ba wanda ya san adadinta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa sai aka ce ila wa mulki ratani, aka ce mazara da waɗannan manya-manyan yankuna na lada me ake nufi da su? Kala mislu aljabalaini alazimaini, manzo Allah ce kamar misalin duwatsu guda biyu manya-manya. A wata riwaya ta Imam Muslim ya ce asgaruhuma mislu jabali Uhud, mafi kankanta su, mafi kankanta daga cikin guda biyun nan kamar dutsen Uhud. Dutsen Uhud yana nan wani katon dutse ne dab da Madina, inda aka yakin Uhud. To an san yawanta ladar, kaga ba a sani ba, Allah kadai ya san yawanta. A riwaya Imam Bukhari ya ce kullu qiratin mislu jabali Uhud, kowane qirati kamar misalin dutsen Uhud. Imam Muslim yace asgaruhuma, mafi kankanta daga cikin wannan qiratain kamar misalin dutsen Uhud. Saboda haka alkhairi ne falala ce mai girma yi ma mamaci sallah da rakiyar shi. Kaga mamaci ya karu, kai kuma kai da kai wannan aiki na ibada kai ma ka karu, ka samu falalar yi mashi sallah za a baka lada, shi kuma ka roƙa mashi Allah gafara, in Allah ya karbi addu'arka sai ya kasance ya amfana da wannan addu'a wanda kai mashi. Na'am, assalam. Assalam. Sai wannan sai a nuna musu muhimmancin yin sallah da a ba ta da wanda ya je bai yi sallah ba, bai ba da lada. Wanda ya je ya zama shi, wasu ko alwala ma ba su saboda sun san ba su yin sallah ko yawwa, saboda haka sai a nuna musu muhimmanci. Musulmi bai kamata ba ka je ana yi wa musulmi dan uwanka sallah kai kuma ka ce a sai dai an kare min sallah ka raka shi. Wannan yana daga cikin karancin abin nan karatu za a cewa ko ko jahiltar falalar yi ma mamaci sallah ba karaman al'amari ba ne ba. Ba a cewa sun yi laihi ko suna da wani zunubi ko abin nan, inda ita kanta sallah fardhu kifaya ce, sai dai sun yi ma kansa asara za a cewa. Kenan, an kaga wani wanda zai iya abin nan naka sai ka ce mashi, zai ka nuna mashi falalar yin wannan, nan in kai mashi wannan kai mashi al'amrul ma'ruf, za ka samu ladar wannan aiki wanda kai na alkhairi. Babun man sallaa alaihi ni'atun shurti'u fihi, wannan babu zai bayani mutumin da aka samu adadin mutane suka kai mutum 100 shurti'u fihi, za a karbi cetonsu a cikin wannan mutum ta dalilinsu, Allah yana gafarta ma wannan mutum, shi ne ma'anar shurti'u fihi. Ana Aisha radiyallahu anha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayyitin tusalla alaihi umma, ba za a samu wani mamaci ba wanda za a samu wani karin jama'a minal muslimina na musulmai yablughuna mi'atan, wanda za su kai mutum 100 kulluhum yashfa'una lahu, dukkan suna mashi addu'a illa shufi'u lahu, ba ce sai Allah ya karba addu'a su an yi ma wannan mutum gafara, dukkan suna neman mashi ceto Allah ya mashi gafara, to ba ce sai Allah ya yi masa gafara. Sharadi su kasance musulmai, kuma aka ce musulmai musulmai da ba mushrikai ba, muwahhidin, masu yi ma Allah, masu tsarkake Allah da a wajen bauta, wanda ba su shirka, in dai sun kai su 100 ta dalilin wannan sallah ta su, da dalilin kadaitawa su ga Allah, to sai Allah kuma shi ya yi jinkai ga wannan mutum, sai Allah ya mashi gafara. Sharadi shi ma an ya kasance ba mushriki ba ne, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah bai karba aikin mushriki kuma ba yi ma mushriki gafara. Allah ya hana ma a yi ma mushriki addu'a, da kenan dan mushriki ne san ba a ce ka je kai mashi addu'a ba, saboda ba a mushriki sallah. In ka gane wane mushriki ne, shirkaci ta zo karara kun ba ma koyewa yake ba, to wannan ba ka zuwa ka mashi sallah, haramun ne. Ka ji ba? Ko da yana sallah, ko da yana sallah. Babun man salla alaihi arba'una shufi'u fi, kaga can adad 100 yace ko mabumul adad ne can, nan kuma yace man salla alaihi arba'una shufi'u fi, wanda aka ta mutane 40 suka mashi sallah, Allah zai mashi gafara ta dalilin su. Annabi Abbas radiyallahu anhu ma annahu ma tabnun lahu bi qudaydin, da kuma wani dan shi Abdullahi dan Abbas wanda yake baligi ne, wato Allah ya karbi rayuwar shi a Qudayd ko bi Usfan ko a wani da ake kira Usfan, wannan wurare guda biyu dukkan su bainal haramain, tsakanin Makka da Madina suke wurare ne. Faqala ya Qurayl, sai yace ma almajirin shi mashhuri Qurayl, yace unzur ma sama'a lahu minan nas, bayan an sanar da mutane yace dai ka ka gani yawan mutanen da suka taru zafi mun sallah. Kala fa kharajtu Qurayb yaitu fa idza nasun qalis sama'u lahu, sai ya samu adadin mutane sun taru gare shi, fa akhbartu yaje ba Abdullahi dan Abbas labari, fa kala taquluhum 40, sai ya ce mashi kana ganin san kai mutum 40, kala na'am, yace i za ku kai 40, kala akhriji, yace tunda mutane sun taru ku fitar da shi, wannan yana nuna ba laifi, haka ga jinkirin mutane an sanar da su ka a da ai gaugawa, kuma musamman ma wani yana jin zahi musamman in na kusa ne an sanar da shi, kuma sai ya zo ya tada ma har riga an yi sallah, sai ya ji bai ji daɗi ba, kada a yi gaugawa in an sanar da mutane, kada a yi jinkirin da zai bata ma wasu rai, kuma wasu sai su zo su yi ta zaman jira, kuma har wani yana da buƙatun shi da abin da ya kasance an abin, kenan sai a tsatsata. Bayan ne sami ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula, Abdullahi na Abbas yace da kaji na tambaye ka san kai mutum 40, ina ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula, ma min rajulin muslimin yamutu, ba za a samu wani mutum musulmi ba wanda Allah zai karbi rayuwar shi, fa yaqumu ala janazatihi, ya kasance sun tsaye akan gawar shi 40 rajulan, a samu namiji 40, kaga sai aka ce rajulan, saboda musulmai mazali su ne ke magawa sallah, la shirikuna asali kenan, ba hana mace ta yi ba kamar da hadisin Aisha da ya gabata, la shirikuna billahi shay'an, kaga can minal muslimina ko sharadi sai sun kasance muwahhidina ne, ba su yin shirka wa Allah da wani abu, illa shafa'ahumullahu fi, ba ce sai Allah ya gafarta mu wannan mutum ta dalilin wannan sallah ta su. Da kuma wani hadisi wanda ya zo wanda yake ashabu sunan sun fitar da shi, ya ce ma min mu'minin ya mutu, a wani lafazi ya ce babu wani mu'mini wanda zai mutu, bai salli alaihi ummatun minal muslimina, a samu wasu jama'a na cikin musulmai, yablughuna an yakunu salata sufufi, mutanen da za a yi sabu uku da su illa gufira lahu, a ce an gafarta mashi. Ahmad da ashabu suna suka fitar da wannan hadisi, wannan hadisi lafazin Imam Ahmad ne. Wafi lafazin, a wani lafazi imamin musulmi da mu'min ya ce ba, saboda da mu'min da musulmi suna ismun ne mushtarik, wani lokaci yana haduwa wani lokaci ya kasance ya rabu. Malamai suna ce a haka da suni guda to suna rabuwa, amma a kawo guda ba kawo guda ba to ana iya fahimta gudan karkashin wannan guda da yawa, amma a kawo wuri guda to kenan an bambanta ma'anarsu. Idan nan ana nufin mumini yana ɗaukaka nan akan wanda yake musulmi kadai, amma a kawo lafazin mumini kenan, dama musulmi yana karkashin abin, a kawo lafazin musulmi to ana iya fahimta mumini musulmi wanda yake mumini kuma. Na'am. Ma min muslimin yamutu fa yusalli alayhi salatatu sufufin, ay mashi sahu uku min al muslimin, daga cikin muslimai illa aujaba, ta ce wannan abin sallar da aka mashi wanda aka yi sahu guda uku ta wajabta gafarar Allah gare shi. Kaga wannan da sai haka suka zo, wancan ya nuna lafazin mutum 100, wannan ya nuna mutum 40, mafhumu wa dama mafhumu al'adad ne. Idan ba lalle sai sun kai wannan adadin da aka abin nan ba, wannan ya nuna sahu uku. Mutum mutane ko ba su kai 40 ana yin sahu uku da su ko, yawwa sai a yi sahu uku da su, idan sai a kiyaye dai, saboda mamaci ya samu wannan falalar, ko da mutane ba su kai 40 sai a yi kokari a yi mashi sahu uku, saboda kasance ya samu wannan falalar. Idan sun kai mutum 40 ko da sahu biyu aka yi ko sahu guda, jidda ya shiga karkashin wannan abin nan. In sun kai mutum 100, dama mutum 100 da waya a ce an yi sahu guda da mutum 100 ko, kila ko a munan wajen mu ana yin mutum 40 yana iya sahu guda ko, in ka je marku ko a sahu guda akan za mutum 40 a yi ko ba ba dauka mutum 40 a ba ya dauka, amma yana dauka 30 ko a
zuwa
20 ya kai 20 zaka ya danga cikin man mutane da ruwa,
kuma saboda kamar daga can yakan mace yana dawowa yana karin ya kuma yana
mace ya ba ba a kenan bayan yayi wadi, bayan yayi gaba wadi sai a yi sahu uku, in kuma ya kai mutum 40 din da aka abin nan ko mutum 100, wannan dai yana daga cikin falalata abin nan ta yin sallah ga mamaci, yana a samu mutanen kirki, wannan na nuna kuma mamacin kai abin nan zai ga gaya mutanen kirki wanda yake ahlus sunna ba mushrikai ba, saboda shi mushriki ko ya ji ya mai sallah to ga banza, Allah bai karba addu'a shi, sai mushrike wanda yake nan muwahidi wanda ba ya hada Allah da komai, kaga ce la shirikuna billahi shay'an, babun fiman yusni alaihi koko yusna alaihi bi khairin, wannan babu zai bayani game da mutanen da aka yi yabo na alkhairi game da shi, aw sharrin koko wanda aka yi yabo na sharri game da shi, min al-mauta daga cikin matattu. Ana da sunan Malik radiyallahu anhu, wannan hadisi daga Anas ibn Malik da Allah ta tabbata a gare shi, kala yace murra bi janazatin fa usni alaiha khairun, an wuce da wata gawa to an san mai yi, an san wannan gawa wace ce, fa usni alaiha khairun, da kai abin da ke sani haka na kuma na'am, sai aka yi yabo na alkhairi ga wannan gawa. Fa kana nabiyullahi, ta masu abin da ko da fara internet cikin abin gurin ha ta kira ni
da shugowa na'am
annabi sallallahu na'am sai aka yabo na alƙairi ga wannan mai gawa baka annabiyullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wajabat yace ta wajaba har sau uku suna nan zazzaunin tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar wannan kalma ba fa murra bi janazatin ana nan dai sai aka wuce da wata gawa ta daban ta biyu fa usni alaiha sharran sai mutane suka faɗi sharri game da wannan gawa fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya maimaita wannan kalma wanda yake ba ta da bambanci da waccan ta farko wajabat fa qala umar bin al-khattab yana daga cikin wannan majalisa sai yace fidan laka abi wa ummi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bada mahaifina da mahaifiyata zama fansa gare ka murra da janazatin yace da za a wuce da wata gawa fa usniya alaiha khairan mutanen da ke cikin majalisar nan suka fada da khairi kace ka wani mutumin kirki ne yana taimakon addini yana da tausayi Allah ya karbi rayuwar shi Allah ya ji kanshi fa qulta wajabat wajabat Umar yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an wuce da gawa ta warko mutane sun fada alkhairi game da wannan mai gawa cewa mutumin kirki ne manzon Allah kace wajabat fa murra bin janazatin fa usniya alaiha sharra aka sake wucewa da wata gawa ta daban mutane suka dinga cewa wannan mugun mutum da mai zalimi mai cutar mutane Allah ya karbi rayuwar shi kai an huta fa qulta wajabat manzo Allah kace ta wajaba fa qala sallallahu alaihi wasallam man asallaitum alaihi khairan manzo Allah ce wanda kuka yi yabo na alkhairi game da shi wajabat lahu aljanna abinda ya wajaba gare shi aljanna da aljanna ne fa man asallaitum alaihi sharran wanda kuka yi mashi mugun abin nan yabo kuka faɗi sharri game da shi wajabat lahu annar an mutan anta shuhada Allah ibn al-am ku ne masu yin shaida na Allah bisa bayan kasa ku ne masu shaida na Allah wancan kuma shaida ta alkhairi wadaka wannan kuma ya shaida ta sharri dama Allah ya yi ku sanin halayensu amma kuma sai ya saku don masu yin shaidu antum shuhada'un lahi fil ard ku ne masu shaidar Allah bisa bayan kasa antum shuhada'un lahi fil ard ku ne masu yin shaidar Allah bisa bayan kasa wannan hadisi kenan hadisi ingantacce ya zo daga riwaya Imam al-Bukhari ya ce wa la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku yi miyagun maganganu asal larabci aka ce sabbu ba wai kai zagi wani shatan ba kace kazanka kada ku danganta su da wani abu na muni ila tasubbu al-amwata kada ku zagiye su fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu sun riga sun haɗu da ayyukansu ma masu kyawu ne in mara kyawu ne sun riga sun haɗu da ayyukansu Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi da wasu daga cikin ashabu sun fitar da wannan hadisi malamai suka ce ba a ci karo ba tsakanin wancan hadisi da wannan ba yawwa wannan hadisi yana nufin kaman munafikai ko kuma 'yan bid'a wa'inda suke masu kokarin bata addini ko ko wa'inda suke suna samun Allah a karara wanda ba ma boyewa suke yi ba to wannan dan sun mutu an faɗi wannan mugun aiki nasu ba wai ba ya cin karo da wancan hadisi wanda yake la tasubbu al-amwat a wata riwaya mace fatu'udhu al-ahya wanda ya bin an kuka zage su kenan dangin su yan uwansu sai su ji dadi ba sai ku cutar da su ba irin wannan ake nufi kamar mutunan kirki wanda ya kasance ba ma ki yana fura-fura amma dai muwahhidi ne ahlus sunna ba wani bayyana ba wani fasiki bane ba babban fasiki wanda ke bayyana wato aikin shi na fasikanci ba irin wannan idan Allah ya karbi rayuwarsu to tunda Allah ya suturtar da su Allah ya karbi rayuwarsu da kamata ba kai kuma ka zo ka dinga fadin wani aiki mara kyawu nasu shine ma'anar wancan hadisi man satara musliman satara wallahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya roga musulmi asiri tunda babu wanda yake ma'asumi duk mutum ka same shi yana da laifi yana da kuskure idan ka roga mashi asiri gobara na alkiyama sakamakon ka kai ma Allah ya roga maka asiri wanda yake tona asirin alkiyama ya yi zahi da wannan na duniya saboda haka ahlul bid'a wanda ke kira zuwa bid'a su in sun mutu aka ce musu ne abin mutane aka ce da cewa an bid'a ne babu komai munafiki wanda ke cutar da addini dan ya mutu aka ce mashi munafiki ne abin nan kafiri mai cutar da addini wanda duk ana iya kaga ayyukan su na abin shi yasa malaman hadisi ma su yi tarifat a cikin kutubur jarhi wa ta'dil abin nan tattafai ne aka yi kutubur rijal wanda ake bayanin wane mutumin kirki ne adali ne wane sai a ce a ai mugun mutum ne ko dai babban makareci ne a koko dan bid'a ne kuma yana kira ya zuwa bid'a shi kaga in ba da wannan ba kuma kawai kaga sun mutu shekaru da shekaru wani ko da ma za a rubuta Allah ya kara karɓi rayuwar shi amma bai hana a rubuta a aje ba saboda ya zama ilimi ne kenan in ya rawaito hadisi a gane cewa hadisin yana kira ya zuwa bid'a dama an san dan bid'a ne kenan yana karɓi wannan bid'a tashi ba za a karɓi wannan hadisi nashi idan yana da tsoron Allah saboda bid'a kala-kala ne wani bid'ar tashi ya ɗauka ma addini ce kamar yadda muke yanzu wani za a ga yana ta aiki yana ta kokari bid'a ce yake amma shi a wani kullum ɗan kullum ma ta bid'a a wajen ma'abutanta sun ɗauke ta addini ne sai dai da babu ba su da wata madogara ta sunna ƙwangaren rawar ta hada ta masa wannan aiki yawwa za a ga yana ta abin nan to in ya rawaito hadisi in dai ga ba galibar nan bid'a yake kira ba tashi ba malamai sun ce ana ya karɓi hadisin shi in dai an jarraba shi ba makaryaci ba ne ba abin nan ba da sharɗin da ke sa a karɓi hadisi a karɓi hadisin shi amma da ya kasance ɗan bid'a ne wannan ba laifi a ce ɗan bid'a ne babban munafiki ko kuwa wani fasiki wanda yake ba ya ɓoye fasikanci shi ga hili yake wannan duk ba laifi ana yi abin nan nasu amma wanda ya kasance salihin mutum ne dan kurakurai waɗannan Allah ya karɓi rayuwar shi ba azowa a daga cewa wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza irin wannan aka ce ku care su za ta sumbu al'amuwat fa inna min kada aku zau ila ma kaddamu ayyukan su riga sun haɗu da sakamakon ayyukan su sai dai ku ta kokarin ku nema musu gafarar Allah na'am irin wannan wani lokaci zai sa ma ku cutar da dangin su ta haka kenan sai ku ba ta alaka tsakanin ku da su wallahu a'lam wa alayhi salam na'am na'am to shirka matsayi ne yawwa shirka matsayi ne kamar yadda na ce kuma abin nan in dai ba ƙarara ba kana da yaƙinin cewa mushrikin ne ba kuma har ya mutu akan wannan abun wanda yake ya sa musulunci shirka ne ƙarara amma dai ka san yana rufusa wani aiki wanda yake ya saba ma shari'a wannan abin da mukun ba musulmi ina nan akan musulunci shi bai tare gara irin musulmi ba za ka masa ta'ziya kamar yadda ake ma kowane musulmi amma wanda kake da yaƙini tabbas har ya mutu yana nan akan wannan shirka tashi wanda yake kuma ba abin nan ba wannan haramun ne ka roƙa mashi Allah ya mashi gafara sai dai ka roƙa ce masu ya abin da ya samu to sannun mu ba sannun mu Allah ya bada lada haƙuri kenan kaga nan su ne kake ma abin gada Allah ya bada lada haƙuri sannan mu da rashin abin cikin hikima dai ka gaya masa lafin zanen hikima amma kada kai kuskure ka furta cewa Allah ya mishi gafar ko Allah ya ji kanshi saboda kamar abu ne wanda Allah ya ce ba yayi kai kuma kake nema Allah yayi haka ga bai kamata ba ko yawwa Allah ya ce ba yayin shi to ba daga cikin ladabi kuma kai ka zo ka ce Allah ya yi wannan abu amma su tunda dan uwansu ne sun zo sun zauna suna neman suna amsa ta'aziyya musamman ma kuma ga makwabtaka in ma ba makwabtaka ba sai ka je ba ko da ka kara so tashi zaman gari ne ka abin nan ka san mushriki ne ba goyon shirka shi kuma kira ake abin nan kuma har ya mutu yana akan wannan ba lalle dole kai sai ka je ka musu ta'aziyya amma kamar da kwai abin nan makwabci ne ko wanda ake abin nan da shi wannan ba lalle sai ka je ka jajanta musu amma kanka wanda cewa Allah ya mishi gafar ko da yake qata'an baka da yakinin ya mutu akan abin nan amma saboda wannan ya mutu akan wannan abin nan shirka wanda yake saboda haka kenan malamai sun yi tababi cewa la yukaffar mu'ayyan mu'ayyani ba a kafirta shi baka cewa wani ka nuna shi ko da yana aikin na shirka da abin ka ce wani wancan kafiri ahana saboda hadarin da ke da kai a cikin wannan amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi yace mutum ba zai ce ma dan uwan shi ba yace akhihi yace ya kafir ya kai kafiri face kalmar in dai bata wada mu wancan ba bai zama kafirin ba to shi wanda yake tilakin kafircin sai ta wado mashi kaga abin yana da hadari sai dai in kana fadakarwa kana abin nan sai kai bayanin cewa aiki kaza ma kafirci anisance aiki kaza duk wanda yake kaza to matsayin shi kafiri matakan dai ya matakan bai tuba ba har Allah ya karbi rayuwar shi matsayin shi kafiri mushriki babu shi babu rahmar Allah amma dan ka san wani gashi nan zaune yana aikata wannan ba kana shi ka ce wani kaza kafiri ne saboda yana kaza da kaza da kaza saboda ka san baka san karshen shi yadda za a karewa ba wannan dai yana daga cikin ladduba na abin nan wallahi wa na'am ha eh to kuma wannan wani tauriya ce malamin suna cewa tauriya kamar kaga gashi wani abin nan in ka je sai ka ce to Allah ya gafarta wa musulmi in yi musulmin ne kaga ya shiga in kuma ba musulmin ba ne ba dama baka sa shi ciki ba sai ka ce Allah ya gafarta wa musulmi yana daga cikin abin da musamman mamunan suna yin haka nan yamakon in aka je cewa ana wani abin da to Allah ya masa gafara nan sai ka yi dubara sai ka ce to Allah ya gafarta wa musulmi su ba su jin tunda abu ne wanda yake ya zama kusan ma kamar al'ada ba su ma jin wani abin nan amma in ka je wajen dubara ka boye cewa Allah ya mishi gafar ba maki ma su gano ka ce kai wani ba yadda da mu ba amma ka ce Allah ya gafarta wa musulmi to shi kenan sai a rabu lahiya ne in musulmin ne shi kenan ta kunshe shi in kun ba musulmin ba ne dama ba ciki yake ba wallahu a'lam na'am kuma mun karanta da dai Allah mana ya ba mu ladar inda muka yi kurakure Allah ya gane da mu gyara bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana marasa lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya matattun mu na musulmi Allah ya ji kansu rahama idan azalin mai Allah ya mana cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم